ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna maraba da haduwa da juna a wannan masallaci na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi a wannan yammaci na 6 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda ta dace da 6 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Kuma inda za mu yi darasi na 6 cikin darussan karatunmu mai albarka na Alkur'ani daga suratul Isra, wanda yau za mu yi karatun aya ta 2. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتبعوا من دونه وكيلا. ذرية من حملنا مع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله مدعوككين سركيتي كما مكبيوا النبي موسى للتافي كما مكسنياشي يزما شريا غبنو إسرائيل. Muna masu jan kunnensu da cewa kar ku riki wani koma bayana a matsayin abin dogara. Wannan shine wa ataina Musa alkitab, kuma muka bada littafi ga annabi Musa. Littafin da Allah yake magana a nan shine littafin At-Taura, wanda shine wanda aka bawa annabi Musa. Kuma wannan littafi da muka bawa annabi Musa, wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, wannan littafin sai muka sa ya zama shiriya ce ga banu Isra'ila. Alkitab ya zo da al-alif wal-lam na al-ahad, wato yana nufi littafin nan. To littafin kuma sananne ne, wanda shine littafin At-Taura. Kuma littafin At-Taura Allah ya sa ya zama shiriya ne ga banu Isra'il. Allah yana yawan maimaita shi a cikin Al-Qur'ani da suna Al-Kitab, kamar yadda yake wa Al-Qur'ani tanzilul kitab wa anzalna ilayka al-kitab zalika al-kitab la rayba fihi. Wannan duk Al-Qur'ani ake ce masa Al-Kitab. To kuma Al-Qur'ani shine wanda ya zama hudan, zalika al-kitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin. To sai Allah yake kiran At-Taura ma Al-Kitab, kuma shi ma sai ya ce mishi hudan, saboda yafi kowane littafi cikin littafan Allah kusa da Al-Qur'ani wajen cikan shiriya da kuma yawan hukunce-hukunce da kuma daraja. Domin a tsari na jerin littafan Allah daga Al-Qur'ani sai At-Taura. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace alif lam mim, الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى. سورة تنفر كلوكة عند الله يسوكر دا التوراة تازوني أمر أي شريع. أمر يدى الله يتدنق لدى التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. سنة الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وكما يدى أنا يقول wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, haka ya fada a can. To haka at-taura shiriya yake kunshi a cikin ta, kuma Allah madaukakin sarki yace inna azzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فك التوراة لتافينه ديك تشيكه ده شريعة لتافن التوراة لتافينه ده الله مدوكين سركي يجي يا ربو تاشي ده كان سيميك أو النبي موسى ده أكثر سوكر ده القرآن يا أريك سوكر ده شيني in peace mean كتان 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 وقرآن فرقناه daban-daban aka rika saukarwa gurgudun bukata, gurgudun wuri, gurgudun lokaci. Amma ita at-taura da Allah ya kira annabi Musa sai ya bashi at-taura gaba ɗaya a rubuce, wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay, duk abinda ake nema sai Allah ya gama rubutawa sai ya bashi a cikin alluna, sai ya ce ga at-taura nan shikenan. Allah ya ce rike kawai, fa khud ma ataituka wa kun minash shakirin, je ku yi ta aiki ku gode wa Allah. To wannan shine alkitab da Allah yake nufi, wa ataina Musa alkitab. Musa kuma ɗaya ne daga cikin annabawan Allah, cikin annabawan banu Isra'il, wanda yake cikin ulul azmi minar rusul, cikin mafi girman daraja a cikin manzanni. Annabi Musa yana ɗan gaba-gaba, shi yasa a wajen jerin gwanonsu ma na daraja, daga ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo annabi Ibrahimu sai shi. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa sai wa Isa. Haka Allah madaukakin sarki yace, wa id akhadna menene ayan cikin suratul ahzab, cewa Allah madaukakin sarki ya riki alkawari daga wurinka wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. To wannan yadda Allah madaukakin sarki ya jera kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai annabi Ibrahim, sai annabi Musa dan Imran, Allah ya kara salati da salama gare su duka. To shi yasa da Allah ya faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga shi sai ya kawo Musa. Kaga ya faɗi darajarsa, subhanallazi asra bi abdihi, daga nan sai a kawo darajar annabi Musa, wa ataina Musa alkitab. Wato yadda Allah ya maka falala, ya ɗaukake ka, ya baka wannan daraja ba kai kadai bane, kai an gayyace ka, an baka sallah, an baka shari'a, annabi Musa kuma an gayyace shi, shi kuma sai aka bashi at-taura. Duk dai gayyata ce daga Allah. Annabi Musa shi ma Allah madaukakin sarki yayi alkawari da shi cewa yazo za su gana, wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 10, kwana 30 da aka yi da shi sai aka cika suka zama kwana 40. Wa id wa'adna Musa 40 laila. To annabi Musa alayhi salam ya je kuma ya gana da Allah din, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace lokacin da annabi Musa yazo har suka gana, dadin wannan ganawar ta sa ma har yace rabbi arini anzur ilayk, to Allah ka sa in ganka mana, saboda ya ga cewa Allah ya yi magana da shi, yanzu ba abin da ya rage masa kunne, ya ji saura ido ya gani. To wannan daraja ce ta annabi Musa, shi yasa Allah ya ce wa ataina Musa alkitab wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, mun ka sanya shi ya zama shiriya. Shi menene hudin shi Musa din ko alkitab? Ha? Alkitab. To yana daidai da shi ma annabi Musa din, shi din shi ya zo da shiriyar, amma wannan damirin na alkitab ne, domin shi ne yake kusa. Wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu, ai wa ja'alna alkitab alladhi ataina Musa wa ja'alna abin nan, wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, ga banu Isra'ila. To su wane ne banu Isra'ila? Shine abin da zai zama jigon darasin mu na yau, su wane ne banu Isra'ila? Wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila, Allah ya yi ta faɗan banu Isra'ila a cikin wannan sura, shi yasa ma aka sa wa surar suna banu Isra'ila. To kaga muna da bukatar sanin su wane ne banu Isra'ila, menene tushen su, a ina suka samo asali, sanan ya tarihin su yake, sannan menene ginshiƙan al'amuran da bai kamata a ce baka sani ba a matsayinka na musulmi akan banu Isra'ila da Allah ya ta faɗa su a wannan surar da sauran surori na Al-Qur'ani. Kaga anan ayar Allah ya ce waja'allahu hudan li bani Isra'il, a ayar gaba ma wa qadaina ila bani Isra'il, sannan a can gaba ma Allah ya sake faɗa walaqad ataina walaqad menene da Allah yake magana akan annabi Musa da Fir'auna, fas'al bani Isra'ila idh ja'ahum faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura fa arada an yastafizahum min al ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani Isra'ila. Kaga du ana ta maimaita sunan banu Isra'il. Sai Allah ya ce Allah tattakhidu min duni wakila, babban sakon shine kar ku riki wani a matsayin wakil. Al-wakil bi ma'ana al-ma'bud al-ma'luh, sannan kuma alladhi yufawwadu ilayhi al-umur, ubangijin da zaka saki al'amarinka ka dogara da shi, ka maida al'amarinka gare shi, ka jingine sai abin da yayi da kai, shine ma'anar al-wakil. Fa asalin al-wakil, ubangiji shine al-wakil, rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, Allah shine wakilin mu. Ai shi yasa zai ce wa kafa bi rabbika wakila, inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila, a cikin wannan sura a can gaba kenan. Sannan kuma Allah yace wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, fa 'ala Allahi tawakkalu in kuntum muslimin, 'ala Allahi tawakkalna. Sannan Allah yace wa in fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. To Allah madaukakin sarki shine al-wakil. To da Allah madaukakin sarki ya zama haka, sai ya ce to kar ku riki wani kuma ya zama wakil bayan Allah, shine Allah tattakhidu min duni wakila, kar ku dauki wani ya zama abun dogara, abun dogaro, ai ni na dogara da wani, ai wani in ya mutu na shiga uku, ran da ba wani ya za mu yi, wannan shine ka dauki wani a matsayin wakil, kuma wakil shine kadai Allah, saboda wani da kake ji cewa shine wani a wurinka, ai bai taimaki Allah ba lokacin da za a halice ka. Sannan ranar da Allah zai karbe ka, Allah ba zai yi shawara da shi ba, don ka baka da wani wakili sai Allah. Sannan yadda Allah yake azurta shi, haka yake azurta ka, nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kowaye da babba da karami Allah ne yake azurta shi ya azurta ka, kuma babu wani wanda ya ajiye Allah ya jingina arzikin sa wai sai ta hanyar wani. Allah yana iya sa wani ya zama wasila, amma kuma Allah yana iya kade shi ya kawo wani ma. To shi yasa Allah a matsayin wanda zaka dogara da shi sai Allah akan duk abin da kake nema, kawai ka nema a wurin Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah, wannan shine asalin ma'anar tawakkali ga Allah. Sai Allah ce zurriyata man hamalna ma'a nuh, zuriyar waɗanda muka dauka tare da annabi, lallai shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya. Zuriyata na zo mansub ne, ko zo mansubun ne ala al-ikhtisas, ai hamalna zuriyata man hamalna ma'a nuh, takdirin sa kenan, ko kuma ya zama mansubun ne ala nida, kamar da al-imam mujahid ya ce ma'anan sa ya zuriyata man hamalna ma'a nuh, ya ku banu Isra'ila da sauran ƴaƴan annabawa da kuka zo daga baya, ku ne fa zuriyar waɗanda muka dauke su tare da annabi nuh. Ai dukkan mu rayuwar nan da akwai lokacin da rayuwar ta so ta kare, ko ta shine annabi Nuhu da mutanensa, inda ba don su ba da duk duniya ta kare, to su din da suka rage sai Allah ya ce sauransu su kadai ne wanda suka wanzu a duniya, shine waja'alna dhurriyatahu humul baqin, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya, ai mun dauki iyayenku ba wai ku ba, lokacin da ruwa ya salam ya ɗebi ƴaƴansa da waɗanda suka yi imani ya sa su a cikin wannan jirgin. To wannan jirgin iya waɗanda suka yi imani da shi duk duniya kowa ya mutu in ban da su. To kaga sai muka zama sauran waɗanda suka rage ne bayan ruwa ya cinye sauran iyaye da kakannin. To wannan ne yasa Allah madaukakin sarki ya ce zurriyata man hamalna ma'anu, ya ku zuriyar waɗanda muka ɗauke su tare da annabi Nuh. Innahu, shi annabi Nuhu, kana abdan shakura, ya kasance bawan Allah ne mai yawan godiya. Annabi Nuhu ya gode wa Allah sosai akan dukan ni'ima. Shi yasa Allah ya koya masa fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki fa qul alhamdulillah, ku yi yawan godiya ga Allah. Idan kuka hau wannan jirgin ruwan ku gode wa Allah da Allah bai tserar da bai halaka ku ba, ya tserar da ku ya halaka sauran mutane. To annabi Nuhu alaihi salam sai kasance mai yawan godiya, sai zama da Allah yake zurriyata. Idan ya zama alal nida, ya zurriyata man hamalna ma'a Nuh, kunu lillahi shakirina muqtadina bi abikum Nuh, innahu kana abdan shakura. Ku yi koyi da babanku annabi Nuhu da ya zama mai yawan godiya, kuma ku zo mai godiya ga Allah. Kar ku zo masu butulci irin butulcin Banu Isra'ila. Ina fata an fahimta. Kaga da Allah yana magana akan siyakin magana Banu Isra'ila ne, kuma Allah ya san Banu Isra'ila suna cikin al'ummar da Allah ya fi musu gata sama da kowa, kuma suna cikin waɗanda suka fi wa Allah rashin godiya. Ku zama masu godiya ga Allah. Ya bani Isra'il, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, bishukur kenan. Ku zama masu godiya ga Allah akan ni'imomin da Allah ya muku. Ku zama irin yadda annabi Nuhu ya zama, domin inda ba don shi da 'yan mutanensa ba, da ba kowa a duniya. To amma duk da haka, innahu kana abdan shakura, shi bawan Allah ne mai yawan godiya, kuma ku zama masu godiya ga Allah. Wannan shi ne ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu. Allah ya ambaci annabi Musa a ciki, kuma ya ambaci annabi Nuh, saboda ishara da cewa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba da saƙon su waɗannan. Kuma waɗannan annabawan su ne dai annabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake haɗuwa da su a lokacin da ya tafi Isra'i. To haka sai Allah ya sake ambato su a nan, bayan ya ambato shi Isra'in. Sakaji alaƙa tsakanin wannan ayar da muka karanta ta farko da kuma waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suke binta. To yanzu a gaba za mu ji inda Allah maɗaukakin sarki ya magana akan matakai na tarihi na yanayin Banu Isra'ila, da abin da ya faru da su a baya, da abin da yake faruwa da su a yau, da ma abin da zai faru ga Banu Isra'ila a gobe. Kuma in dai kana bibiyar Al-Qur'ani, kuma har Allah ya baka tsawon rai, duk abin da Allah ya faɗa wallahi sai ka gani. Duk abin da Banu Isra'ila suke yi, Allah ya faɗa cewa za su yi, ba su ma gama ba. In kuka ji wannan ayoyin za mu gane akwai ma sauran ta'addancin da za su ƙara fiye da duk abin da suke yi yanzu. Amma ƙarshen tikatikatik, akwai lokacin da zai ƙare, wanda lokacin ne Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki mataki na ƙarshe a kansu. To amma a yanzu ya kamata mu ji wai me yasa Banu Isra'ila suke wannan tsiyar a duniya, sannan su wane ne waɗannan Banu Isra'ila. Banu Isra'ila farkon tarihinsu ya faro ne daga me yasa ake ce musu Banu Isra'ila. Banu a larabci shi ne ‘ya’yan Isra'ila, suran wani ne, shi ne annabi Yaqubu alaihi salam, ɗan annabi Ishaq alaihi salam, jikan annabi Ibrahimu alaihi salam. Shi ne sunansa Yaqub na Isra'il, da harshen da yarensu na Ibraniyanci da larabci shi ne Abdullahi. Isra shi ne Abdu, il shi ne Allah, da haka Isra'il yana nufi bawan Allah, kamar yadda zaka ce Abdullah. Asalin tushen labarin Banu Isra'ila ya samo asali tun daga kan annabi Ibrahim, tun da shi ne uban duk duniya a yanzu, kuma shi ne uban dukkan annabawa. Annabi Ibrahimu alaihi salam an haife shi ne a Babil, wanda ake ce Babylon, wani yanki ne a ƙasar Iraki wanda yanzu babu ƙasar. wata kasa ce wanda ada ta taba zama empire kuma ta taba zama superpower a duniya. Annabi Ibrahim alayhi salam an haife shi a garin, ya tashi kuma a kasar Iraki, amma galibin rayuwarsa ya yi ne a nan yankin na kasar Iraki, tsakanin wannan wurin da yankunan da yanzu ake ce Kufa. Duk abin da kaji a cikin Alkur'ani an faɗa na gwagwarmaya tsakaninsa da babansa da mutanensa ya yi ne a wannan wurin a Iraki. To har zuwa lokacin da mutanen suka ce za su ƙona shi, da aka jefa shi a wuta, Allah ya tserar da shi. To sai Allah ya masa umarnin ya yi hijira, waɗannan mutane ba za su yi imani ba, ba su da amfani. To shine ya ce wa inni muhajirun ila rabbi innahu sayahdi, sai ya ce zai yi hijira zuwa ga inda Ubangijinsa ya umarce shi. To yana da abokin dan uwansa wanda abokinsa na da'awa shine Annabi Lut alaihi salam, wanda shi kuma an tura shi can wani yankin, wani bangare na Sham. A can yaje yayi fama da waɗansu mutanen, to su ma da aka halaka su, kaga shi kuma ai an tserar da shi. An ce da shi lanunajjiyannaka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-, kai zaka tsira da kai da iyalanka banda matarka. Annabi Ibrahimu zai tsira, to sai ya hada dan uwansa Annabi Lut da matarsa Sarra, sai suka bar wannan yankin. Sai Allah ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, sai muka hada su da shi da Lut, sun gama aikin su na da'awa, sun cika assignment inda Allah ya dora musu, yanzu za su tafi inda za su je su nutsu su bauta wa Allah su da iyalansu. To sai suka koma kasar Sham, ita ce da Allah ya ce barakna fiha, kasar da Allah ya wa albarka. In ba ku manta ba, a Sham din nan ne da aka yi Isra'il. Allah madaukakin sarki ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna. Wannan albarkar duk yana nufi a kasar Sham. Kasar Sham shine kasar da take hade da kasashe a yanzu da suka hada da kasar Syria, da kasar Jordan, da kasar Palestine, da kasar Isra'ila ta yanzu wannan kasa ta ƙaryar. Duka wannan in ka hada shi ake ce masa Sham a wancan lokacin. To amma wancan lokacin babu waɗannan ƙasashen na yanzu, ba wata Syria, ba wata Jordan, ba wata Palestine, dukkan su babu. Lokacin ana kiran yankin ƙasan ana ce masa Ardul Kan'an, wato ƙasar Kan'an. Ita ma kamar yadda Babylon ta ɓace yanzu sai tarihinta, haka shi ma Kan'an yanzu ta ɓace babu ita sai tarihinta. To sai koma sai je zauna a yankin, sai ci gaba da ibadarsa, sai samu nutsuwa. To amma duk shekarunsa na gwagwarmayan nan, kamar yadda wasu cikin malaman tarihi suka ce ya yi wannan hijira, ya tafi lokaci yana shekara 55 da shi da matarsa, suka je suka yi ta zama har sai da ya tsufa ya kai kusan shekara 100 bai haihu ba. To sai matarsa Sarra sai ta ce mishi, tunda Allah bai bamu ɗa ba kuma kana son damuwa, muna da bukatar ɗa, ga baiwa ta Hajir wadda aka ban kyauta, ka yi sadaka da ita ko Allah zai samu ɗa, tunda ni bakarariya ce, ni bana haihuwa. Ita ta yi tana da kwan haihuwa, sai a samu ɗa. Annabi Ibrahim ya karɓa, sai Allah ya sa ta yi ciki, sai ta samu, sai ta haihu. To sai Allah ya sa ya ɗauke ta da ita da ɗan, sunansa Isma'il. Sai Allah ya ce ya mai da su can Hijaz, shine kasar Makka, wanda shi kuma labarinsa muka yi a cikin suratul Baqara da kuma cikin suratul Ibrahim. Sai je ajiye su a can, inni askantu min zurriyati biwajin ghairi dhi zar'. To dai ajiye su sai ya dawo. Wannan kokari da ita ta yi sai sa Allah ya mata tukuicin ita ma, sai ya aiko mala'ika, basharnaha bi Ishaq, zaka ce kema albishirinki, kema zaki haiku, zaki haifi yaro sunan danki Ishaq, kuma bayan kin haiku za ki yi tsawon kwana har ɗankin ma ya girma shi ma ya haiku. Wa min wara'i Ishaqa Yaqub, za ki jika sunansa Yaqub. Wannan Yaqub din shi ne Isra'il din. Ina fata an fahimta. To kuma hakan aka yi, yadda Allah ya ce za ka ta haifi Ishaq, Ishaq kuma ya haifi Yaqub, Yaqub shi kuma sai ya haifi ƴaƴa guda 12. Ƴaƴa guda 12 nan sune waɗanda su kuma muka yi tarihin su a suratu Yusuf alaihi salam, wanda daga cikin su ne akwai annabi Yusuf. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi, shi da ƴan uwansa su 11, in ka hada sun zama 12. Waɗannan ƴaƴan Yaqub, wanda shi kuma Yaqub shine Isra'ila, sun zama banu Isra'ila, ƴaƴan Isra'ila kenan. Ana fahimta ko? To waɗannan ƴaƴa guda 12 sai zama ƙarƙashin su ne aka samu tsatsom banu Isra'ila, wanda suka zama al'umma da duk ake maganan nan akan su. Wancan annabi Isma'il shi kuma da aka kai Hijaz, inda Makka ta zauna ta zama gari daga baya, shi kuma shi ne zama baban Larabawa, wanda ƙarƙashinsa aka samu annabin rahma Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai zama shi ƙarƙashinsa ba a taɓa yin wani annabi ba har sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito. Su kuma waɗannan a ƙarƙashinsu sai aka samu annabawa, duk annabawa daga baya. Daga tsatsonsu da zuriyarsu. Waɗannan ƴaƴa guda 12 sun yi ta hayayyafa har zuwa lokacin da annabi Yusufu alaihi salam, bayan ya samu an jefar da shi a rijiya, an tsince shi, an tafi da shi har Egypt, Masar, an je an sai da shi a matsayin bawa. Allah ya ɗaukaka shi, ya fita daga matsayin bawa har ya samu ɗaukaka. Yanzu ya zo ya samu ci gaban da har ma ya zama prime minister. To shine sai ya ce ya bar ƴan uwa da iyaye a ƙauye, don haka a je a gaya musu su tattaro su ma su zo a ci arziki, tun da ɗan gida ya samu, ƴan gida sai su zo su ci tare. Shine sai aika ya ce a je a jawo su gaba ɗaya. ƴan uwansa waɗanda suka zo ya gansu bayan sun fahimci juna, sai ce wa'atuni bi ahlikum ajma'i, ku ɗebo mun iyalanku kaf. Yanzu kaga za a kwaso banu Isra'ila kenan ai, tunda ya ce ahlikum ajma'i, su kuma su ne dama masu ƴaƴaye wanda suka fito daga gidan wane, su suka ɗebo zuriyarsu gaba ɗaya sai suka bar can. Yanzu an bar ardul kan'an sai suka dawo nan. Idan ka kwatanta ardul kan'an da nan da aka dawo Masar, can ya zama ƙauye ai, nan kuma ai babban birni ne, wanda a lokacin kuma ita ce babbar empire da ta zama super power a duniya. Don haka sai aka dawo Masar. Don haka a wancan lokacin ba wata ƙasa da take cin gajiyar civilization kamar irin na Masar. Don haka kaga su zauna a can sai dai a tura musu, ai ba za su ci sosai ba. To shine shi da kansa yake godiya ga Allah, yana gaya wa iyayensa, yace wa ja'a bikum minal badawi, Allah ya ɗauko mun ku daga ƙauye kun dawo birni. Kaga da asali a ƙauye ake, yanzu an dawo birni. To banu Isra'ila nan ne inda suka fara wayewa, za su ci albarkacin annabi Yusuf bawan Allah. To ƴaƴan da aka riƙa haifa daga cikin ƴaƴan waɗannan ƴan uwan nasa da zuriyarsu sai suka cika Egypt. Amma kun ga asali ai baƙi ne zuwa aka yi da su. Akwai asalin ƴan garin, ƴan ƙasa. To aka yi ta tafiya zamani bayan zamani, har aka zo zamanin annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa alaihi salam, kafin bayyanarsa an samu wani sarki gawurtacce, shi kuma daga cikin asalin ƴan ƙasa, Kibtawa kenan. Sai suka fara gallaza wa baƙin haure banu Isra'ila, waɗanda aka ce sun zo cin arziki ne, sai ya fara gallaza musu a matsayin minority. Kuna fahimta ko? To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai Fir'auna ya gallaza musu gallazawa mai tsanani. Shi ne wanda Allah ya ce ya sumu lakum su'al azab, ya ɗanɗana muku mafi munin azaba. Daga cikin abin da ya muku shine yuzabbihuna abna'akum, yana yanka ƴaƴansu maza don kar su girma su ma su samu waɗanda zuriyar za ta ci gaba, saboda maza su ne wanda za su zo su yi fighting akan a samu ƴanci. Maza su ne wanda za su zama su ma a ce suna da su ma su zo su haifu a ce suna da a'a, sai dai ya bar mata wa yastahyuna nisa'akum su mata an aka bar su za su yi musu amfani za su dauke su a matsayin barori da koyangi sannan idan mace ta haifu ai dan ya zama na uban to haka zai bi dan uban ne sai zama bakibde amma ba zai zama isra'ili ba sai zama an kashe zuriyar banu isra'ila kenan to yana cikin musu wannan sai Allah ya tayar da annabi Musa a matsayin annabi kuma ya zama human rights activist wanda zai kwato yancin su banu isra'ila sai zai wannan aikin guda biyu yana matsayin annabi haka yaje tsaya gaban fir'auna yace aiki da shine kai imani kuma arsil ma'iya bani isra'ila wala tu'adhibhum ka saki banu isra'ila ka daina musu azaba wannan abun sai sa fir'auna sai ya shirya fada ta musamman da annabi Musa bayan duk tarihin annabi Musa da kuka sani ya kai Allah madaukakin sarki a ƙarshe sa banu isra'ila sanadiyar samun tsiran su shine gwagwarmayar annabi Musa ranar da har ta kai fir'auna ya tara mutanensa gaba ɗaya da runduna yace su je a cikin dare su gama da annabi Musa da sauran tsirarun banu isra'ila gaba ɗaya sai a daina jin labarin su to fir'auna sai ya fito da shi da kansa sai suka biyo su annabi Musa kuma sai Allah ya ce mishi an asri bi ibadi laylan ka kwashi mutane na banu isra'ila ku gudu cikin dare innakum muttaba'un za a biyo ku ne to sai ya kwashe su suna cikin gudu sun dauka cewa za su sulale ne su ba su san fir'auna kuma ya riga ya shirya cewa a je a gama da su a dare ɗaya ba da ya zo ya ka samu sun fita sai ya bi su shine Allah ce fa atba'uhum mushrikin sai suka bi su lokacin gabda asuba ana isa kuwa annabi Musa da mutanansa sai ga ruwa a gaban su na kogin Nilu a bayan su kuma sai ga fir'auna da mutanansa kuma hadda fir'auna a cikin tawagar mutanen nan da suka gani sun san wane ne fir'auna ba sai an ba su labari ba shi yasa kawai suna gani suka ce inna la mudrakun mu kan mun shiga uku yau an gama da mu annabi Musa karfin imaninsa ya karfafa musu gwiwa yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdin a ba za a kama mu ba Allah zai shiryar da ni sai Allah ya shiryar da shi din wannan abin da yace inna ma'iya rabbi sayahdin sai Allah ya ce da kisan darka akan ruwa yana da kan sandarsa akan ruwa sai teku na kogin Nilu sai ya tsatsage ya faffashe sai da yayi tituna guda 12 sai zama kowane yanki sai aka tattara ruwan sai zama kamar dutse can ma kamar dutse tsakiyansa kuma sai aka sanya mushi wato abin nan titi ya basal busasshen titi ba ma tabo a wurin la ta kafu darakar wala ta sha karka ji tsoron wai inna la budrakum kuma karka ji tsoron za ku fada a ruwa ku wuce a muku sai suka shiga sura shiga su sun zo tsakiya wa azlafna thammal akharin wadancan kuma sai Allah ya ce su zo sai Allah ya sa aka koro su fir'auna da ya gani sai kukan kura ce ruwa ma ya ganda ya fashe ka san akwai wata cuta wai damsul basirati da idan Allah ya tashi kama ka sai ya sa maka wannan cutar shine toshewar basira in banda kai ka zo za ka yi fada da annabin Allah da kace kana fada da shi sai ka zo ka ga yadda kisan da sai ruwa ya bude yanzu dan Allah sai ka shiga ruwa damsul basirati kenan shikenan sai shiga annabi Musa sai zo karshe su kuma nan sun zo tsakiya suna gamawa waɗannan sun gama fita sai Allah ya ce wa ruwa koma yanda kake sai Allah madaukakin sarki ya ce wa agrakna ala fir'auna wa antum tanzuru ku da yanda kuka fir'aunan nan da yanda kuke tsoron sa da a duniya sai gashi ana halaka su a idonku sai Allah ya ce su tsaya su yi kallo suka kalle yanda aka yi duk sai da suka gama suka mutu kuma Allah ya ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu duk abin da fir'auna ya gina da ya shuka gaba ɗaya Allah ya rusa shi su kuma Allah zai musu gata sai Allah ya ce musu kadhalika wa awrathnaha bani isra'il wannan garin ya zama naku ku koma ku je ku ci garin ba fir'auna ba rundunan fir'auna gaba ɗaya komai da komai yanzu ya zama naku wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya yi wa banu isra'ila na gata ta hanyar annabi Musa alayhi salam. Annabi Musa sai zai fara gina addini, yanzu an samu nutsuwa, yace da su yanzu Allah ya gama da Fir'auna, saura kuma fa ku tsaya abota wa Allah. To daga nan ne sai aka dan fara samun matsala da su. Abun mamaki, inji wani malami yace ruwan da ya jika su tun bai gama bushewa ba, ruwan da waɗannan suka yi ta iyo da shi suna kallon nan, tun bai gama bushewa ba suka fara cewa Annabi Musa su suna sha'awar shirka. Kuma babban abin da suka sa Annabi Musa yake yaki da shi shine shirka. Shine Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha. Suna wuce wannan wurin sai suka zo wurin waɗansu mutane masu bautar gunki, suna gani sai suka ce ya Musa Ubangiji ɗaya ya kasa, kama lahum alaha, yanda suke da alloli daban-daban, abu yana da ban sha'awa. Yanzu akwai tsokana da ta wuce wannan duk rigimar da aka yi da Fir'auna akan me, akan kafirci. Shine Annabi Musa yace innakum qaumun tajhalun, amma ku dai mutane ne masu jahilcin tsiya. Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malu. Yayi tawazi, yayi tazafi, suka ce to shikenan ayi hakuri. Sai aka koma Masar, sai aka ce to tunda an nutsu yanzu za a yi addini ne, za a kafa addini, za a kafa komi a yadda Allah yake so. Sai ce to Allah ya gayyace ni, zan zaɓi waɗansu mutane daga cikinku mutanen kirki, sai mu tafi sai a je a gana da Ubangiji, sai in kawo addini sai a ci gaba. Suka je shikenan ka zaɓa. Sai zaɓa wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, ya zaɓi mutum 70 mutanen kirkin. Da aka tafi da su sai ce ku jira ni, sai suka ce ka mu fa ba za mu yi ta wani dogon jira ba, kuma komi za a yi a yakan idonmu. Annan Musa ya ce musu ba haka ake yi ba, ku nutsu mana. Annan Musa ya je fara ganawa da Ubangiji, suka dawo, ya dawo sai suka ce kai mu fa gaskiya yanda kake nan sai mu ga kai abu ka dawo. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara, ka sa Allah ya nuna mana kansa mu gani. Saboda yanzu za mu koma ma a ce ina evidence, kai kuna magana haka kawai, mu kawai mu muna so mu gani ne. Sai Allah ya ce duk su mutu, wayannan mutanen duk su mutu. Saboda babban magana ce ai ta rashin ladabi, sai suka faɗi suka mutu. Sai Annabi Musa ya ce to yanzu ya Ubangiji na ɗebo mutanen kirkin mutum 70 delegates, kuma yanzu idan na koma in ce mu mutane ne wa zai yadda da ni? Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, yanzu wawaye su yi abu kuma Allah ka kama mu? Law shi'ta ahlaktahu min qablu wa iyya, inda ka ga rama da tun a can sai ka kashe su har da ni ma, amma anan kan ya Allah ni bazan iya ba, bazan iya in koma in je in ce musu. Sai Allah ya ce to su tashi, duk ku tashi. Shine summa ba'athnakum min ba'di mautikum, sai Allah ya ce duk sai suka tashi, sai to ku tashi mu koma. Annabi Musa yana dawowa, sai ya samu kafin ya dawo kuma wani ya sake mummunan kwaba. Sai wani ya tashi wani shi sami. Annabi Musa da ukhlufni fi qaumi wa asli, ka tsaya ka zama kai ne deputy, kai ne mai kula da mutane da al'amura, kar ka bari abuwa su tabi ai tawazi. Dawon samu addini yana tafiya, yace to yana yi sai mutane suka yi watsi da shi. Kawai sai samiri sai ya sa musu wani tawa dan malaki. Wannan dai sha'awar shirkan nan tana nan a ransu. Sai Annabi Musa kawai zai samu mutane gabaɗaya sun juya masa baya, an je ana ta sharholiya, ana ta bautar gunki. Wannan abun ya ɓata wa Annabi Musa rai. Saboda ya je ya dawo daga wurin Ubangiji ya ɗauka zai samu kyakkyawan tarba, mutane su zo a karɓi addini, a buɗe littafi, a yi karatu, a fara shari'ar Allah, sai zai samu aiki ya koma sabo, duk sun zama arna. To shine wannan abun ya ɓata masa rai. Sai zai samu ɗan uwan nasa ya ce kai ba kai ne na ba annabi Haruna ya amsa annabi Musa na da zuciya sai kama gemunsa sai buga shi a ƙasa sai fara jansa a ƙasa yace masa ya dan uwana ya ibn umma la ta'khudh bil lihiyati wala bi karka kama kanka kama gemu ka bar ni in yi bayani na ware za a samu faction guda biyu shi yasa nace bari ni managing din situation din tunda in kazo sai a dauki aikin gaba daya sai mu yi amma an baka ban aka zama faction biyu to aikin zai fi mana wahala kuma sun kisu saurare ni annabi Musa saboda tsaban bacin rai waɗannan allunan da ya kawo sai watsi da su wa alqal alwa sai jefar da su daga baya sai zo yana tattarawa kasan bacin ran duk annabawa akan shirka shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaima kaman zaka halaka kanka akan shirka da mutanenka suke la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin sun yi imani kaman zaka halaka kanka duk annabawa haka suke ji haka annabi Musa alaihi salam yayi ta fama da mutanen nan ayi nan a fadin nan a tashi a can ayi nan a fadin nan sai Allah ya tashi zai musu wani tagomashi sai yace garin kun nan na da can wanda kuka bari kar ku manta da shi akwai al'ardul muqaddasata allati katabalahu lakum wancan garin naku ku koma can idan kun je akwai su mutane a ciki ku je ku kore su kura koran su Allah zai ba ku dama dama ba ne fan bane ai dama ba generation bane eh banji ba ai sora non ne na kai kai ka nuna mun half time kuwa na don haka sai ce ku je za ku samu nasara sai suka ce kai su ba za su je ba sai dan an kori wadancan su su shiga su kawai suna so su shiga arhane ba wani magana a ce za su yi yaki a'a in kuma akwai yaki to kai annabi Musa ku je kai da Allah ku gama mu za mu shigo daga baya fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun sai Allah ya ce an haramta musu ba za su shiga garin ba sai bayan shekara 40 kuma haka akai har annabi Musa ya rasu ya wafati har annabi Haruna yayi sai su ma yawanci duk suka mutu suka yi ta yawo a duniya ba su gane hanyar ba har sai ƴaƴansu da jikokinsu suka shiga tare da annabi Yusha dan Nunu to shine inda suka sake komawa Sham sai suka je suka zauna a al-ardul muqaddasata al-ardul muqaddasa shine wannan garin na wato Qudus wanda a da ana kiranta Urushalim daga baya da larabci aka sa mata suna Al-Quds shine wannan herkwatan na Palestine na yanzu inda wannan masallacin yake kuna fahimta sai suka koma wurin sai suka je suka zauna sai suka yi ta hayayyafa har aka zo lokacin da waɗansu suka zo suka yi musu ta'addanci aka kwace garin aka zo a yi yaƙi a nan a tashi a nan har zuwa lokacin da in ba ku manta ba a cikin Al-Qur'ani a suratul Baqara Allah ya bada labarin yaƙin Taluta da Jalut Talut din ai alam tara ilal mala'i annabi Musa ne to haka aka yi wannan yakin tsakanin Talut da Jalut har wa katala ai har Allah ya sa wa katala Dawudu Jalut annabi Dawud yana matashi a ƙarƙashin tawagar mutanen Talut har suka ci nasara shi kuma ya kashi Jalut sai Allah ya ba shi mulki shi kuma yana cikin banu Isra'ila to sai Allah ya sa ya zama sarki bayan ya gama ɗansa kuma wa warisa Sulaimanu Dawuda sai ya zama sarki a tarihin duniya shine annabi Sulaimanu kuma yana cikin waɗannan banu Isra'ila kuma a wancan a al'ardul muqaddasa to annabi Sulaimanu ya tafi sai aka ci gaba da mulki a ƙarƙashin ƴaƴansu ƴaƴan annabi Sulaimanu to sai a da 86 kafin haihuwar annabi Isa dan Maryama 586 BC kenan to sai aka samu wani ya fito daga Babylon din can wanda lokacin tana cin gajiyarta ta cinye kasashe da yawa sai ta ji labarin akwai wani wuri a nan a lokacin ne kuma akwai wani gawurtaccen sarki wanda shi ma emperor ne da aka san shi a tarihi wanda ake ce masa Nebuchadnezzar to shi kuma sai taso da rundunarsa sai suka zo suka yi kacce-kacce da garin suka kore su a garin sai ya kwace kasar su kuma sai suka watse wannan watsewar da suka yi wanda Nebuchadnezzar ya musu shine farkon cika alkawarin da Allah ya ɗauka zai yi musu wanda za mu karanta a cikin ayoyi na gaba saboda duk abin da suka riƙa yi a baya Allah ya tara su ya ce ku tuba ku dena idan waɗansu suka zo sai ce iyayenku ga abin da suka yi kukar ku yi sai su ƙara akan abin da iyayen suka yi kuma duk lokacin da Allah ya turo sai Allah ya ci gaba da turo musu annabawa duk lokacin da ya turo musu annabawa sai su yi sabon ta'annati da ta'addancin da da iyayensu ma ba su yi ba to shine da suka fusata Allah ya kai ƙarshen wa'adinsu to shine Allah ya ce daga nan zai fara tarwatsa su a duniya tun daga lokacin da Nebuchadnezzar ya je tarwatsa su to shine suka ci gaba da watsuwa a duniya shi kuma shine abin da zamu dora a darasi na gaba daga wancan lokacin zuwa halin da yanzu Isra'ila da aka kafa wannan kasar take daga kan 1948 zuwa yanzu to yanzu zamu dan koma cikin alqur'ani sai mu dubi da muka ce Allah ya ce wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila wai a Isra'ila suka jawo har Allah ya fushi da su har suka shiga abinda Allah ya yi alkawarin da zamu karanta a gaba wanda shine zai zama shimfiɗa kafin karatun gaba na waqadaina ila bani isra'ila banu isra'ila Allah ya gaya mana ya ce daga ji in kana karanta Qur'ani zaka fahimci cewa ni'imomin da Allah ya musu sun fi waɗanda yawa kowa Allah ya musu gata ya sakalta su fiye da yadda ya taba sakalta kowace al'umma a duniya bari ku ji kaɗan daga cikin abin da Allah ya musu shi da kansa ya ce musu ya bani Isra'ila udkuru ni'mati ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum irin wannan da nayi muku wa anni faddaltukum ala alamin na sakalta ku na fifita ku akan talikai babu waɗanda suka samu irin abin da kuka samu to wannan me ya faru ne na'am waɗannan ni'imomi shine Allah ya ce ya ba su annabawa irin wanda bai ba kowa ba wai qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum in ja'ala fikum anbiya nabiyu shine Allah ya ba su mulki irin mulkin da ba kowa ba wa ja'alakum mulukan kuma Allah ya ce wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha na uku shine Allah ya ba su ilimi ka san mulki in ya hadu da ilimi yafi kowanne dadi wala ya ba su ilimi na basira, shi yasa yanzu duk duniyar technology tana komawa gare su ne. Tun a da har yanzu kuma Allah ya fifita su akan sauran mutane akan ilimin sanin duniya da yadda za a ji dadin duniya. Na hudu shine Allah ya ba su kudi. Qala a ghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin. Turran da Allah ya cece su daga hannun Fir'auna, Allah ya bude musu kofofin arziki, kuma Allah ya rinka ba su ta yadda za su rinka ci kyauta a bagas. Daga cikin wannan ci na kyauta din shine duk abin da Fir'auna ya tara ba gaba daya sa, Allah madaukakin sarki yace ya sa ya zama gado na banu Isra'ila. Allah ce fa akhrajnahum min jannatin, muka kori Fir'auna daga lambuna wa uyun da idan dunan ruwa wa kunuz da kudade da aka tara sto da rumbuna na inda aka tara taskoki na dukiya wa maqamin karim da manyan matsayi positions duk sai suka je. Allah ce ku yi occupy kadalika wa awrasnaha bani Isra'il. Na biyar shine Allah madaukakin sarki ya ba su wato shine yadda Allah madaukakin sarki yazo ya sa annabi Musa alaihi salam Allah ya tsirar da su, wa idna jainakum min ali fir'aun, da suna cikin tsanani suna matsayin bayi suna cikin tasku, sai aka tsirar da su kuma aka halaka abokin gaban su a idon su ba tare da sun dauki ko kibiya sun yaki ba, akai idon su Allah ya halaka shi. Sai sun je sun yi yaki da kansu, tuqatilunahum aw yuslimun. Allah ya ce walau ya sha Allah lan tasara minhum, da Allah ya so da shi zai yakin amma yana so ku je ku yi da kanku, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, amma su sai suka zauna a gaban su wa antum tanzurun, Allah ya gama yakin sai aka ce su je su cinye. Na gaba shine da Allah madaukakin sarki ya musu wannan, sai Allah madaukakin sarki ya zo ya ba su littafin at-taura, tafiya sai tare musu rana, in suka tsaya sai girgijen ya tsaya, in suka yi gaba sai girgijen ya rika tafiya, inda suke tafiya nan zai tafi saboda kar su sha rana. Na gaba anzalna alaikumul manna wassalwa, in suna jin yunwa sai aka ce ba sai sun yi noma ba za su ci kyauta, daga sama ake sauko da abinci, in lokacin dina yayi sai su jira ya ga yana ta saukowa. Manna wassalwa kuma Allah ce kulu min tayyibati mai kyau za ku rinka ci, kar ku ci bumbuna, ma razaqnakum arziki ne daga sama. Allah yake na baku kyautan gari, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, kar ku ce baku da wani gari, nan garin ba naku bane, nan ku baki ne, to ku je can garin na baku ya zama naku kyautan gari fa. Akwai wasu a cikin suka ce ai akwai wasu, sai Allah ya ce fa idza dakaltum fa innakum ghalibun, in ku je duk za su watse, suka ce su ba za su je ba sai an kore su kafin su je. Na gaba Allah madaukakin sarki in suka ce su kaza suke so, da kuma Allah ya ce kaza, da in sun ce su ba sa so, sai Allah ya canja sai ya koma nan su. Allah ya ce za ku ci gaba da cin abinci kyauta kullum za a aiko muku, sai suka ce a su ba sa so, mu mun fi son sai mun noma da kanmu, kuma mun san abincin sama mun fi son na kasa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu, kullum kana ta kawo abu, lan nasbiru ala ta'amin wahid, abinci ɗaya daga sama a wannan mubso, mu yi noma mu samu albasa mu samu wacece mu samu wacece. Sai Allah ce fa inna lakum ma sa'altum an ba'ku. Na gaba suka je suka tsaya suka ce muna jin kishin ruwa, aka ce ai ba ruwa anan, suka ce ka roki Allah mu kawo muna son ruwa, dai na rasa ka roki Allah sai roka ruwa. Sai Allah ce to daki dutse, sai daki dutse sai dutse fashi har guda 12, sai ce kowace kabila kar ma a rika ture ture, kowace kabila su je jikin nasu su rika sha famfo daga dutse ya fashe, famfajarat min husnata 10 ayna kad alima kullu unasin mashrabahu kullu washrabu min rizqillah. Wannan sune banu Isra'ila, ka ji gatar da Allah ya musu, akwai wanda ka taba ji Allah masa wannan irin gatar? To su kuma bari ka ji yadda suka saka wa Allah, bari ka ji yadda su kuma bayan an yi musu gatar da ba a taba yi wa kowa ba, su kuma zaka ji waɗannan ni'imomi da Allah ya musu guda 12, zaka ji su kuma inda suka saka guda 12, kuma zaka ji su kuma daga baya abinda Allah ya musu guda 12. Ku jira mu sai a darasi na gobe idan Allah ya kai mu, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to go to the next one.